Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad. Wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na ci gaba da fadakar da al'umma a Niger akan muhimmancin zabe a yayin da ake shirin gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi a gobe Lahadi. Sannan za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin noman rani na shinkafa na shekara ta 2020-2021 a jihar Niger. Bayan nan kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyi. Muna kuma dauke da labaran wasanni amma bari mu fara da shin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu ƴan bindiga dauke da manyan makamai sun kai farmaki a wata makarantar sakandare da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya a cewar ƴan sanda. Kuma wasu mazauna garin da aka kai harin su biyu sun fada wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ɗaruruwan ɗalibai ne suka ɓace. Da misalin karfe 10:30 na yamma ne ƴan bindigar suka afka makarantar sakandare ta kimiyya a ƙaramar hukumar Kankara. Kuma ƴan sandan da ke tsaron makarantar sun yi musayar wuta da su, abinda ya ba wasu ɗaliban damar boyewa, a cewar kakakin rundunar ƴan sandan yankin Gamba Isa a wata sanarwa. ƴan sanda sun ce suna aiki da sojojin ƙasa da na sama don tantance ɗalibai nawa suka ɓace ko aka sace a kuma gano su. ƴan bindigar sun harbi wani ɗan sanda a musayar wutar da suka yi, a cewar ƴan sandan. Makarantar ta kasance cikin yanayin rudani a yau Asabar yayin da iyaye da jami'an tsaro suka tattaru don gano kusan rabin ƴan makarantar mai ɗalibai 800 da suka ɓace, abinda wani uba da ma'aikaci suka shaida wa Reuters kenan. Katsina, jihar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na fuskantar kalubalen miyagun ƴan bindiga da ke yawaita kai hare-hare a kan ƴan jihar da kuma satar mutane don neman kuɗin fansa. A arewa maso gabashin Najeriya kuma na aka fi samun hare-haren ƴan ƙungiyar Boko Haram. Wasu masu goyon bayan shugaba Donald Trump da kungiyoyin masu ra'ayin mazanjiya daban-daban sun yi kira ga magoya bayan shugaban da su yi tattaki su kuma gudanar da addu'o'i a yau Asabar a biranen da ke fadin kasar, ciki har da wani taron gangami a babban birnin kasar don nuna kin amincewarsu da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat abokin adawar Trump ya samu a zaben da aka yi. An shirya gudanar da wasu taruka a dandalin da ake kira National Mall a Washington da kuma manyan biranen jihohin Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada da Arizona, wato dukkan jihohin da kwamitin yakin neman zaben Trump suka kalubalanci sakamakon zaben a kotu. A jiya Juma'a ne kotun kolin Amurka ta yi watsi da karar da jihar Texas ta shigar tana kalubalantar sakamakon zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba a muhimman jihohi hudu na Amurka da ake fafatawa wajen cin zabe, inda abokin adawar shugaba Donald Trump Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya lashe zaben, abinda ya kawo ƙarshen kokarin Trump na neman sauya sakamakon zaben ta hanyar kotu. Hukuncen kotunan tarayya da na jihohi fiye da 50 ne suka tabbatar da cewa Biden ne ya lashe zaben. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne Amurka ta amince a yi amfani da rigakafin COVID-19 na farko da aka hada a kasar, abinda ta yiwu ya kawo ƙarshen annobar da ta kashe kusan Amurkawa 300,000, a cewar wani da ke da masaniya akan matakin amma ya nemi a saka ya sunansa. Nan da 'yan kwanaki ake sa ran fara yi wa jami'an kiwon lafiya da masu manyan shekaru da ke cibiyoyin da ake kula da marasa lafiya allurar rigakafin cutar, bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta kasar da ake kira FDA a takaice ta bada umarnin gaggawa na kaddamar da bada rigakafin da kamfanin magungunan Pfizer da BioNTech na Jamus suka hada. Rigakafin na farko-farko bai da yawa sosai kuma komai a kayyade yake, yayin da Amurka ta bi sahun Burtaniya da wasu kasashen da yawa da ke faɗi tashin neman yi wa mutane da yawa a kasashensu rigakafin gabanin lokacin hunturu. Za a ɗauki tsawon makonni kafin a shawo kan annobar da ta bazu sosai har ta kai wani mataki na inna naha a cikin 'yan makonnin da suka gabata, kuma ta laƙuma rayukan mutane miliyan 1,500 a faɗin duniya. A yau Asabar ne kasar Iran ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani dan jarida da ya taba tserewa daga kasar saboda aikin sa ta yanar gizo wanda ya taimaka wajen kwadaita zanga-zangar yanayin tattalin arzikin kasar ta ga magare da aka yi a shekarar 2017 a cewar hukumomi ƴan watanni bayan da ya koma Tehran a cikin wani yanayi mai sarkakiya Gidan talabijin din Iran da kamfanin dillancin labaran IRNA sun ce da safiyar yau Asabar ne aka rataye ruhun Lazam dan shekara 47 a duniya sai dai rahotannin ba su ba da ƙarin bayani ba A watan Yuni ne wata koci ta yanke wa Lazam hukuncin kisa tana mai cewa ya aikata babban laifin gurbata al'umma laifin da yawancin lokuta yake hadawa da leken asiri ko yunkurin hanbarar da gwamnatin Iran Shafin yanar gizon Zam mai suna Ahmad News da wata tashar kallo da ya kirkira ta manhajar tura sakonnin Telegram sun yada lokutan da aka yi zanga-zangar da kuma wasu bayanan ban kunya game da jami'an da kai tsaye suka kalubalanci tsarin Shi'ar Iran. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin gudanar da zaben kananan hukumomi a da'irori 266 a jamhuriyar Niger wanda za a yi a gobe Lahadi 13 ga watan Disamba kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na ci gaba da faɗakar da al'ummar kasar akan muhimmancin zabe wakilin murya Amurka Ayyamai Suleiman Munbarma ya aika mana da ƙarin bayani
ya kamata zabe ya kasance zaben da zai sa ɗan ƙasa da kansu su zabi wanda suke so su bashi amana dan saboda ya kula da rayuwa ba zabe da za a tahowa a sa ɗan ƙasa
nan ofishin kungiyar MPCR ne lokacin da shugabanta Nuhu Muhammadu Arzuka da wasu masanan doka irin su Professor Jibril Abarshi suka shirya wata mahawarar bainar jama'a domin faɗakar da mazauna birnin Yamai muhimmancin zabe da kuma irin abubuwan da ya kamata talakawa su yi la'akari da su kafin su baiwa jam'iyyun siyasa ƙur'unsu a ranar zabe don kauce zaben tumin dare
wani ya ce haka zan yi wanga ya ce haka zan yi to cikin su wani na yi kawo abin da zai sa kasa ta ci gaba idan mu duka mun gamsu da abin da wani zai kawo wa zai sa kasa mu ta ci gaba ya kamata mu biya wajajen nan
kungiyar rejiya mai fafutukar samar da ruwan sha da tsaftar muhalli a nata bangare a yayin zaman hadin gwiwar da suka shirya da kungiyar Water Aid su mai da hankali wajen jan hankulan yan takara akan maganar samar da ruwan sha ga al'umma Malam Usman Dambaji shine shugaban wannan kungiya
abin da ku sani ne a cikin kasar ga ruwa yana wahala yau duk kokarin da ake yi da gwamnati kokarin da masu sanin shi ke yi da kuwa da kuwa ke yi akwai rabin miliyan 20 da muke basu da ruwan sha kowa ya sani akwai matsala a birni kuma a kauye ruwa shi ne cije ci gaba idan babu ruwa bai wa a ci gaba to muke fata duka wannan kandakin maza da mata matasa gaba ɗaya da manyan su kowane ne muke fata ya sa ruwa sahun gaba cikin program ke shi kuma Allah ya sa ya samu iko ko suna cikin makarban iko a tilcika alkawari talaka samu wannan ruwa
tun a shekarar 2015 ne wa'adin kansiloli da magadan gari da na yan majalisan jaha ya kammala a hukunce to amma wasu matsalolin da suka gitta suka hana a shirye zaben da zai bada damar sabunta waɗannan majalisu lamarin da ya tilastawa gwamnatin Niger kirkiro da dokar ƙarin wa'adi a kowane wata shida saboda haka zaben na gobe Lahadi 13 ga watan Disamba ke da muhimmanci a wajen talakawa kawo yanzu komai ya kammala game da tsare-tsare saboda haka za a gudanar da zabe ba tare da fuskantar wata mushkila ba a cewar hukumar zabe ta Seni Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin noman rani na shinkafa na shekara ta 2020 da 2021 a jihar Niger wanda zai samu tallafi na musamman a ƙarƙashin babban bankin Najeriya da zai taimaka wajen bunƙasa noman wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari ya aika mana da rahoton
Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin noman rani na shinkafa na shekara ta 2020 da kuma shekara ta 2021 A karkashin wannan shiri dai manoman shinkafa a Najeriya za su samu tallafi na musamman daga babban bankin Najeriya kamar yadda ɗaya daga cikin daraktocin babban bankin Najeriya Yusuf Yola yayi ƙarin bayani.
Wannan noman da za a yi na dry season ba taba yi irin ta a ƙasar nan ba. Kuma Central Bank babban banki under leadership shi Godwin Emefiele ya ba mu order ya ce duk manoma na shinkafa mu ba su gwadon baya mu ba su equipment da za su yi amfani da shi a yi noma da yawa kuma za mu yi two cycles za mu fara da November mu gama February mu sake yi kuma a March kafin damina ta zo.
Manoman shinkafar dai sun ce sun yi maraba da wannan shiri domin zai kara ba su damar noma shinkafar da za ta ciyar da 'yan Najeriya. Kamar yadda shugaban kungiyar manoman shinkafar a Najeriya Alhaji Muhammadu Aminu Gwaranyo da ya halarci wannan taro yayi ƙarin bayani.
Muna godiya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya zo da wannan tsarin da kuma gwamnatin babban bankin Najeriya da kuma sauran mutane da suke karkashin shi.
Wannan abin za a sake bude godan nan ya kuke ganin mun dawo da shinkafa a shigo da ita daga waje.
Yo ai ba shinkafa ake shigowa da ita daga waje ba ciwo ake shigowa da ita daga waje da sunan shinkafa. Kuma 'yan Najeriya sun gano yanzu da aka rage cin wannan shinkafa ta waje ai kaga ciwon sugar da ciwon hawan jini da ciwon rashin gani ya ragu a Najeriya.
Wannan shiri dai na ɗaya daga cikin tallafin da gwamnatin Najeriya za ta baiwa manoman shinkafar a sakamakon ambaliyar ruwa da ta kwashe gonakin shinkafa a wannan damana da ta gabata. Kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello yayi ƙarin bayani.
Da wannan yacin kamar tallafin wanda suke hasara cikin lokacin damina yanzu akwai an duki sunayen su da yawa za a ba su kaya za su yi noman rani akwai kuma inshora. So muna sa ran in suka yi girbi na noman rani zai mata na damina kuma ina ganin abin da ya kamata mu mai da hankali a kasar.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da manoma ke fuskantar barazanar 'yan bindiga a yankin arewacin Najeriya al'amarin da ke matukar bukatar daukar matakin magancewa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na daya na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da suka hada da Alhaji Kaka Mai Yidi, Alhaji Bukar Gursuma Damasak da kuma baban gida Sabelte Difa, masu son jin tarihin marigayi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Mamudu Tanja wanda ya rasu ranar 24 ga watan Nuwamba. To idan malamai masu tambayar na saurare, an dace wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimuna Barma ya samu jami'in da ya kasance mai magana a madadin marigayi shugaba Tanja Alhaji Yakubu Alhassan wanda aka fi sani da Yakabi, wanda Barma ya fara da tambayarsa abinda zai ce a takaice game da marigayi shugaba Tanja. Sai ya ce
Tanja mutum ne wanda an aihe shi a garin Mainisowa shine kasar Difa. An aihe shi 1938 a Maine, ya yi primary din shi a Maine, ya kare ya tafi makarantar soja a Mali, ya kare a Mali ya je Buwake kasar Cote d'Ivoire, daga kasar Cote d'Ivoire ya je kasar Faransa, ya kare a can sai ya shiga soja kasar Faransa lokacin Niger batal yanci kanta. Aka samu yanci ya dawo Niger, ya shiga sojan Niger, aka maida shi Agadez. Ya ce mini a dajin Agadez shekara biyar ya yi saboda halin mulki da sauransu, yana da ana hango wasu abubuwa a game da shi a kan siyasa. Yana shugaban gume, amma shi ba gume ba, shi soja ne amma yana shugabantar su. Har yanzu ya kare wannan, ya zo suka yi juyin mulki aka bashi airport kafin juyin mulkin na 1974 kafin juyin mulkin ya zauna a jajeri hanyar nan da Canada ta yi mana shine jagoranci aikin
wato jahar Difa kenan
jahar Difa kullun yana ce mini duk inda yaje ya zauna aiki kun wani yazo yana samu akasi tare da mutane saboda ayyukan da yake yi na adalci ne na amana ne tun yana yaro
da yake yana daya daga cikin fitattun hafsoshin soja a nan Niger kamar waɗanne manyan mukamai ne na soja Tanja Muhammadu ya rike
manyan mukamai da inda ya rike ana cikin gwamnati Ali Shehu yana minista na cikin gida yana Lagos yana ambassador aka kira shi aka bashi matsayin minista na cikin gida a lokacin yana lieutenant colonel na soja a lokacin da aka fidda shi sai ya rusaya ya shiga aikin siyasa kafin nan tun lokacin kunce ya zama minista na cikin gida bayan wannan ya je yayi gwamna Atawa ya yi shekara kusan 7 ya yi maradi kuma to annan ne duk mutanen da ya zauna sai bayan ya ci suke gane suke fuskantar wane ne shi Atawa yanzu abubuwan da ya zo ya Atawa mutanen Tawa akwai lokacin da ma suke cewa lokacin da ya zo musu gane shi ba amma su shi saboda yana cewa su yi aiki wasu a lokacin suka samu fita kasashen waje kamar kasashen Ivory Coast saboda ya zama musu abin amfani saboda su da a lokacin kaman gani suke kamar yaro ne in ka ce tashi yayi karatu ko ya tashi yayi wani abu yana ga ka matsa mishi amma daga baya sai ga a shi amfani ne gare shi
ya ina maganar iyali
iyali yana da mata biyu da iya goma iya guda wata daban guda shida wasu daya guda uku kuma wasu daya
duk sun manyanta
mata kuma da Hajiya Laraba da Hajiya Fati
shin gaskiya ne da ake cewa a shugaba Tanja ainihinsa asalinsa dan Mauritania ne
kwarai kuwa asalinsa dan Mauritania bai taɓa boya ba
mahaifinsa ne ko mahaifiyarsa take yar
Mauritania mahaifinsa ne dan Mauritania kuma shi a ƙasa akwai lokacin da sauran 'yan siyasa abokan hamayya suke cewa shi dan Mauritania ne ya ce ƙasa ba ɗanta ko ba ɗanta ba ake magana wanda ya fi amfani ga ƙasa duk wanda za a zo a ce wane da ba ɗan kari gaza ba ne wane daga wuri gaza ya zo mutumin da duk zai faɗi wannan bai shi da wani kokoran suka da zai maka suka da ake so a yi wa mutum wanda za ta yi tasiri wanda zai hallaka ƙasa a ce mutumin azalimi ne amma mutumin adali ne don wannan sukar ba ta ci sukar nan Allah in bai ga dama ba zai kawo mutumin cikin kasar ba har a ce shi ko da kowa mutum wani ba da dare wani inda dare ya zo wani da rana ya zo wani da lasar ya zo to kasa abin da take so wanda ya fi amfani gare ta musulunci ma menene musulunci yau a musulmi wanda ya fi musulmi wanda ya fi amfani ga sauran amfani ake so ga mutane ba wai a ce ni an aihe ni a cibiyar kasa ba amma ban ni da wani amfani to amfani ake so kuma babu wani mutum da zaka zo yau a ce an aihe ka anan ka girma anan da sauransu baka san wata kasa ba sai nan al'ada kasar gare ka in mutum yana al'adar kasar ya san wancan yare na kasa ai babu dan kasa da ya wuce shi
kwarai lokaci an bayyana cewa yayi jakadan Niger a Nigeria ko
eh kwarai lokacin da aka zo kunce ga su da Ali Shehu ya dauki mulki to a lokacin aka aika jakada a Lagos tun lokacin ba a dawo Abuja ba yayi jakadan Nigeria daga nan ne aka karbo shi aka dawo da shi minista na cikin gida wanda na fara faɗa a gaba
to aka yi Tanja Muhammadu ya shiga siyasa
to lokacin da aka fidda su cikin gwamnati siyasa da ta kunno kai a ƴan uwa da abokan arziki da sauransu suka kusance shi akan maganar siyasa shine kuma tunda ya karbu kuma kowa ya san zaman shi a cikin gwamnati da adalcin shi da yayi sai aka ga ya cancanta yayi aikin siyasa in ya samu aikin siyasa zai yi shugabanci da ta dace da shi saboda a shine ya shiga siyasa
kamar yaya tarihinsa yake kamar ina ana maganar harkar siyasar Niger wato lokacin da kasar ta rungumi demokradiya wajen 1990
ai Alhaji ya bada mamaki sosai lokacin da muka fara yin siyasa idan aka zo aka yi zabe ya fadi a zabe sai ya ce mutane sun damu sai ya ce ku kwantar da hankalinku ni babana ya ce zan yi shugaban kasa lokaci ne bai ba ya ce baban shi da ya ce shi yana so ya shiga aikin duwal yace mishi in ka shiga aikin duwan baka zama shugaban kasa sai aikin soja wato uban yayi shekara 20 yana roƙon Allah akan dannan na ya zama shugaban kasa ba mamaki bane kuma akwai lokacin da ya fita campaign canja Allah ne ya yi shi haka nan ya fita campaign kasan Filingi aka zo lokacin ana tawaye aka zo tawaye karfe 2 na rana aka zo yana zaune ana miji
ana taron gangami
ana taron gangami aka zo mutanen nan suka zuba harsashi aka kashe wajen mutum hudu
wato yan bindiga suka kaiwa taron gangamin shahari
taron gangamin hari aka kashe wajen mutum hudu maimakon ya dawo yace zan tsaya sai nayi jana'izar mutanen nan gobe su soja biyar da shi shida haka suke sentinels suka kwana kowa yana da kowa sai suka kwana suna gadi wato in soja ya sabka kaman dai da soja ake yi a bariki in wannan ya awa biyu wannan ya awa biyu da shi tare sai da yau jana'izar mutanen ne ya dawo nan to shi kullun yana cewa mutane suna zuwa sararin samaniya zan gaya muka wani abu na mamaki na canza idan zai dauki wani mataki wanda ko zai bada ran shi sai saurari bakandami na shata inda shata yake cewa mai tsoro baya guninta kowane ne ko dan wane ne to a lokacin zai iya yin komai saboda kasa ba don kanshi ba akwai lokacin da mun kare zabe a difa za mu zo kaddafi ya kiraye shi muna zaune yace tunda kana cikin campaign gashi za a aika zubi da kudi yace a'a ka bar kudi kai wa kasa ta addu'a akwai lokacin da yazo ya hauka ragan mulki sojoji da jami'an tsaro ba su da mota ko guda daya motoci duk su fi motoci kudin shi da yake samu na wanda halal din shi wanda aka ce shugaban kasa fon politikin shi yana samu miliyan 40 a wata yace mini samu mini tsofin motoci wanda filin buza ya suke hawa da sauransu irin pickup din nan ina so in ba gendarmerie da finis da sauransu
wato cikin kudinsa yake so sai
cikin kudinsa sai yace mini miliyan 40 gare ni zan baka 35 ka bar mini 5 a kowanda nake bugusurawa 35 din nan annan muka sayi motoci kusan 70-80 kafin gwamnati ta fara kasan bai samu abin da ya iske a cikin aljihun gwamnati miliyan 600 da wani abu karfin Nijar gaba daya a lokacin a haka ya tada sojoji police finis gendarmerie har gwamnati ta san fara samun wani abu aka fara sayin sabbin motoci irin tunaninsa wata ran na zo na same shi yana telefonar laure a ko matar da take zuwa tana raba kuɗi wani alwalid na saudiya mai kuɗin nan ya zo ya ba shi dala miliyan 2 ya ce kuɗin nan a canja su miliyan 950 laure ki ɗauka ki ce ƙasar maraɗi yara suna tamuha gida babba jika 250 gida ƙarami jika 150 ƙaramin gida tsaka-tsaka 150 gida ƙarami jika 100 ya ce a ce musu bashi amma ba bashi bane za su sarrafa shi a basu haka
falaji ya kadai bari mu koma baya shin ya aka yi Tanja Muhammadu ya samu karbuwa a cikin jam'iyyarsa ta MNSD nasara wace a gagashinta ne ya ci zabe har ya shugabanci kasar nan
karbuwa dama ka san yau idan aka ce an nada ka zaka je gwamnatin Maradi kafin kai ka je maraɗi ka zauna kan kujera sunan ka zai je ya zauna sunansa ne ya je ko ina saboda zaman da ya yi a ko ina aikin da aka gani su Bala Dan Sani sun gan shi a maraɗi mutanen tawa sun gan shi a tawa shi ya sa a lokacin da yake siyasa ya karɓo tawa da maraɗi saboda sun ga mai aikata a can to shi ya sa da aka zo ana hamayya da sauran mutane sai aka zo a kowane lokaci aikin da shi yayi da inda ya baro da yanda ya rike amana sauran ba haka bane shi yasa a lokacin siyasa ba ta wasa ba ce ta gaskiya lokacin da shi a cikin su duk idan aka duba babu wanda zai zo ya ce in ba don ana demokradiya ba wanda zai ce zai hada zai nemi takarar wani abu da canja to shine ya karbo a lokacin aka dauke shi a shugaban MNSD
sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan tarihin marigayi shugaba Mamudu Tanja. Yanzu a madadin Alhaji Yakubu Alhassan da ke ansa mana tambayoyin da wakilinmu a Yamai Sulaiman Muni Barma da wanda ya hada mana sautin Haile Hailu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla a gaida Ibrahim ka Almasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gwarzayen ƴan wasa uku da za a zaɓi zakaran ƙwallon ƙafar duniya sun haɗa ne da Cristiano Ronaldo da Lionel Messi da Roberto Lewandowski. A ranar Alhamis 17 ga watan Disamba ne za a bayyana da wanda zai lashe kyautar zakaran ƙwallon ƙafa na duniya ta wani shirin hoton bidiyo da za a nuna a gidan talabijin a birnin Zurich. ɗan wasan da suka gaza kai ga shahararrun ƴan wasa guda uku da za su samu kyautar sun haɗa ne da Neymar da Sergio Ramos da Mohamed Salah da Virgil van Dijk da Thiago Alcantara da Kevin De Bruyne da Sadio Mane da kuma Kylian Mbappe. Wannan dai shine karo na biyar da hukumar FIFA za ta bada wannan kyautar, wanda mutum uku kadai ne suka taba samun kyautar da suka hada da Cristiano Ronaldo da Lionel Messi da kuma Luka Modric. A baiwa dan wasan tsakiyar Manchester United Bruno Fernandes kyautar fitaccen dan wasa na watan Nuwamba tare da mai horar da ƴan wasan Tottenham Jose Mourinho a matsayin fitaccen coachin watan Nuwamba. Fernandes ya lura wa United kwallo hudu a wasannin Premier League a watan da ya gabata, ciki har da ci 3-1 da United ta yi nasara akan Everton a ranar 7 ga watan Nuwamba. Chico Mourinho ya samu kyautar fitaccen mai horarwa ne saboda horon da ya ba ƴan wasan Tottenham ta lashe wasanni guda uku da kuma wasa guda da ta tashi baran-baran a wasanta na hudu a cikin watan Nuwamba. Hukumar kwallon kafa ta FIFA ta yi fatali da kira da ake yi a gudanar da binciken aikata laifi a kan shugabanta na yin amfani da jirgin sama da ake zargin nashi ne. Mai shigar da kara na musamman a Switzerland Stefan Keller ya ce akwai alamun aikata laifi game da batun jirgin saman da Gianni Infantino ya yi amfani da shi daga Suriname zuwa Geneva a shekarar 2017. Keller ya ce ya buƙaci hukumomin Switzerland su gudanar da bincike a kan batun. An dai daɗa kela ne a cikin watan Yuni ya duba ƙorafe-ƙorafe da suka shafi Infantino da wasu mutane. Kwamitin ɗa'ar FIFA ya riga ya duba batun har ma ya wanke Infantino daga aikata laifi. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ta NFF tana aiki gadan-gadan domin kaucewa wani sabon tawaye na ƴan wasa, yayin da take ƙoƙarin biyan alawus-alawus na watanni 16 da suka makale. Yunkurin tawaye da ƴan wasan suka yi niyyar yi a watan da ya gabata kafin wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka da kasar Saliyo bai yi tasiri ba, bayan ƴan wasan Super Eagles sun sake ambarke kwallo hudu da suka zura tun farkon wasan, inda aka tashi da ci hudu-hudu. Shugaban NFF Amadou Pinel da Alatilas ya nemi taimako daga masu bada tallafi domin biyan ƴan wasan da suke yi wa Najeriya wasan ƙasa da ƙasa. Ya amince kudaden ƴan wasan da masu horarwa sun makale, amma ya ce ya yi imani za a biya su nan ba da daɗewa ba. A ƙarshe ana ci gaba da wasannin Premier League ɗin Ghana na shekarar 2020-2021, inda kuma sa sun tukwa-tukwa nasara da ci ɗaya mai ban haushi a kan Legon City a filin wasa Accra a jiyar Juma'a. Dan wasan gaba na kuma sa sun tukwa-tukwa Usman Ibrahim shi ne zira kwallo ɗaya a daidai minti 10 da fara wasan kwallon da ya kai, kuma sa sun tukwa-tukwa da ake mata inkiya da Fabulous ya kai ta ga yin nasara. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
To masu sauraro, kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaice.
Wasu 'yan bindiga dauke da manyan makamai sun kai farmaki a wata makarantar sakandare da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya, a cewar 'yan sanda. Kuma wasu mazauna garin da aka kai harin su biyu sun fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ɗaruruwan ɗalibai ne suka ɓace. Wasu masu goyon bayan shugaba Donald Trump da ƙungiyoyin masu ra'ayin mazan jiya daban-daban sun yi kira ga magoya bayan shugaban da su yi tattaki su kuma gudanar da addu'o'i a yau Asabar a biranen da ke faɗin ƙasar, ciki har da wani taron gangami a babban birnin ƙasar don nuna ƙin amincewarsu da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat abokin adawar Trump ya samu a zaben da aka yi. A jiya Juma'a ne Amurka ta amince a yi amfani da rigakafin COVID-19 na farko da aka hada a ƙasar, abinda ta yiwu ya kawo ƙarshen annobar da ta kashe kusan Amurka 300,000, a cewar wani da ke da masaniya akan matakin amma ya nemi a taka sunansa.
masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Maryam Dauda da ta kai ni gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya hada mana shirin ni Zahra Aminu Fage ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.